بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة بركة مدساكة كسان شوا أولا في لنا ممي البركة نا رأيوا أبركوي wanda yake zuwa mana kai tsaye daga wannan gidan radio na Dala FM a karkashin jagorancin dan uwa Malam Adam Suleiman wanda yake jagorantar wannan shiri namu mai albarka. Idan ba a manta ba, a satin da ya gabata mun fara tattaunawa akan wato halifa daga cikin halifofin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, cikin manyan bayin Allah da Allah madaukin sarki ya ba su matsayi, ya ba su girma, kuma aka ce mai koyi da su irin Umar dan Khattab kenan. Mun gama sayyidina Abubakar, muka shiga kan Umar, wanda Umar ibn al-Khattab baban sa din shine al-Khattab, ana ce da shi Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza, wanda ya musulunta a shekara ta 6 daga annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma wani abun mamaki, sai na Umar ya musulunta ne yana da shekara 27 a duniya, yana ɗaya daga cikin wato mutane 10 da Allah ya musu albishir da gidan aljanna daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sa'adun Sa'idun wa ibn Aufin wa Talhatun wa Amir Fihrin wa Zubairul Mumadda'u, waɗannan su ne mutane 10 da Allah ya musu albishir da gidan aljanna. To Umar ibn al-Khattab yana ciki da Umar ibn da Abubakar da Umar ibn al-Khattab da kuma Usman bin Affan da Ali bin Abi Talib, Allah ya kara musu yadda. Al-kunyan sayyidina Umar shine Abu Habs, laqabinsa kuma ana ce da shi Al-Faruq. An haife shi bayan shekarar giwa da ake fada a Amul Fili kenan, shekara 13 da yin shekarar giwa, shekarar da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. To da wannan shekaru aka haifi sayyidina Umar dan Khattab. Allah ya ba wa sayyidina Umar matsayi, kuma Allah ya ba shi daraja, dan malaman tarihi suna faɗa cewa sababin musuluntan Umar shine addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa. Kana islamuhu bi sababi barakati du'ai annabi sallallahu alaihi wasallam, addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa shine Allah ya bashi wato damar musulunta. Kamar yadda Abdullahi dan Umar ya ruwaito, dan shi Umar din yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha fada yana addu'a, Allahumma izzil islama bi ahabbi hadhain ar-rajulain ilaik bi Abi Jahl aw bi Umar ibn al-Khattab, ya ubangiji ka girmama wannan addini, ka daukaka wannan addini da ɗaya daga cikin mutane guda biyu da kafi so, ko dai Abu Jahl ko kuma Umar ibn al-Khattab, sai Allah ya zabi Umar dan Khattab ya bashi musulunci, shine ya zama mutum farko da ya fara bayyana musuluncin. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi, kuma hadisi ne ingantacce. Umar mutum ne gaskiya mai matsayi, kana rajulan sharifan suke ce da shi, mutum ne mai matsayi da daukaka. Shi yasa ma cikin manyan Qurayshawa idan sun samu sabani suna zuwa wurinsa dan ya warware musu matsala. Mahaifiyarsa ita ce Hantama bintu Hashim ibn al-Mughira, sunan mahaifiyarsa Hantama tu, wanda ke wannan suna din ba mu fiye sashi ba mu anan. To wannan kenan. Abdullahi dan Abbas yake cewa mutum na farko da ya fara bayyana musulunci, mutum na farko da ya fara bayyana musulunci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Umar dan Khattab. Kaga wannan in ya nuna wani abu, to ya nuna mana matsayi, ya nuna mana daukaka ta shi Umar dan Khattab. Sifarsa an ce mutum ne fari kwarai kuwa. harin mutum ne amma jaje-jaje yarin jaye a cikin farin nasa. Yana da kyakkyawan kunci, shine kundu kuki, yana da dogon hanci, sannan yana da idanuwa sun fito fili kuma kyawawa. Diddigensa yana da kauri, haka tafin hannunsa ma yana da kauri. Mutum ne kuma dogo, shi Sayyidina Umar. Sannan kuma yana da kiba, an ce idan yana tafiya to da sauri zaka ganshi, idza masha asra'a kenan, idan yana tafiya zaka ga yana sauri. Kuma cikin sifarsa suna cewa idza takallama asma'a, idza masha asra'a wa idza takallama asma'a. Idan Umar yana tafiya zaka ga yana sauri, idan kuma yayi magana kuma ana jin abin da yake faɗa. Wa idza daraba aw ja'a, idan yazo duka kuma yana ji mutane rauni. Wannan sune sifofi na Sayyidina Umar da malamai suke faɗa. Idza masha asra'a wa idza takallama asma'a wa idza daraba aw ja'a, duk ya shafi Umar dan Khattab, Allah ya ƙara masa yarda. Mutum ne jarumi ƙwarai da gaske a cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi sahihi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi daga Abdullahi dan Umar, manzala yana cewa inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Allahu akbar. Allah ya sanya gaskiya a harshen Sayyidina Umar, kamar yadda kuma Allah ya sanya gaskiya a ainihin wato zuciyar Sayyidina Umar. Wannan ya jama'a yabo ne Allah Ubangiji madaukin sarki yayi wa Sayyidina Umar, cewa Allah ya sa mai gaskiya a harshensa, ya kuma sa masa gaskiya a zuciyarsa. Annabi ne ya faɗi wannan, kuma babu gudu babu ja da baya, ya samu matsayi ya samu ɗaukaka kenan. Uqbatu bin Amir, Allah ya ƙara masa yarda, shi ma ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama a riwayar shi Tirmidhi din, Allah ya ƙara masa yarda. Albani, Allah ya masa rahama, ya inganta wannan hadisi a cikin silsilar sahiha, hadisi na 327. Uqba ibn Amir ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa law kana nabiyyun ba'di la kana Umar bin Khattab, da za a samu wani annabi a bayana, da za a yi wani annabi a bayana, to da wannan annabin Umar dan Khattab ne. To amma la nabiyya ba'di, babu wani annabi a bayana, alƙawarin Allah ba wani annabi da zai biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma jama'a, mu duba wannan magana, mu duba wannan magana, mu duba wannan sharafa, mu duba wannan ɗaukaka. Da za a yi wani annabi a bayan manzon Allah, da Allah zai turo wani a matsayin annabi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lakana Umar, to da ku wannan annabi insha Allah ta'ala zai zama Umar ne insha Allah. Amma mu duba masha Allah tabarakallah, irin yadda Allah ya ba wannan dattijo bawan Allah, ya bashi matsayi, ya bashi ɗaukaka. So amma a aƙida ta ƙwarai ita ce wato Allah madaukin sarki bai ƙaddara za a samu wani annabi a bayan Sayyidina Umar ba, bai ƙaddara ba. Don kuwa da ya ƙaddara ɗin da an samu ɗin, to amma kuma babu, Allah bai ƙaddara ba, Allah bai kawo ba. Duk wanda yake da'awar cewa akwai wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan ya zo da da'awa batila, da'awa wacce take ba ta daidai ba, da'awa ta kuskure, da'awa wacce take ta saba wa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu a kai, kuma sunna ta tabbatar. Abi Sa'id al-Khudri wata rana shi din ma yake cewa, Allah ya masa rahama, yana cewa manzo Allah ma yana faɗa cewa ta takallamul mala'ikatu ala lisanihi. Sayyidina Umar saboda matsayinsa, saboda darajarsa, mala'ikun Allah ne suke magana a harshensa, mana yana magana da tawfiki da dacewa, kamar yadda Imam Tabarani ya fidda wannan hadisin da isnadi mai kyau. Imam Suyuti ya ambaci wannan hadisi, shi ma ya ce isnadinsa hasan ne. kamar yadda ya kawo shi cikin littafin nan na tarihul khulafa Imam Tabarani ya kawo shi cikin al-Awsat mala'ikun Allah suna magana a harshen Umar da abinda Umar zai yi zaka ga akwai nau'i na tawfiki nau'i na me na kuma wato dacewa Allah ya ji kan Umar Nana Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wata rana cewa a cikin al'ummomi ana samun mutanen da ake ce da su muhaddisun qad kana yakunu fil umami muhaddisun fa in yaku fi ummati ahadun fa Umar ibn al-Khattab ana samu cikin al'ummomi wasu mutanen da ake ce da su muhaddisun me muhaddisun sune mulhamun mutanen da Allah yake musu ilhama in dai za su yi magana insha Allah ta'ala Allah zai kimtsa musu su faɗi magana ta daidai matuƙa za su yi magana to shine wanda Allah ce in har a cikin wannan al'ummata akwai irin waɗannan mutane fa in yaku fi ummati ahadun in har Allah zai bada wannan matsayi ga wani mutum a cikin wannan al'umma to fa Umar ibn al-Khattab ai Umar ibn al-Khattab shine mai wannan matsayi shi ma na hadisi yana nan cikin sunan Tirmidhi Imam Tirmidhi ya rawaito shi hadisi ne 2915 kuma malaman hadisi sun yi masa hukunci da cewa hadisi ne sahihi hasani Allahu akbar wannan yana dada nuna mana matsayin wannan bawan Allah Anas ibn Malik har yanzu yana faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana ba da labari yana faɗa yace dakhaltul janna fa idha ana bi qasrin min dhahabin fa qultu liman hadha al qasr qalu li shabbin min quraish yace fa dhanantu anni ana huwa fa qultu wa man huwa قالوا عمر بن الخطاب حديثي صحيح شي ما wannan hadisi yana nan cikin sunan Tirmidhi Albani ya kawo shi cikin sunan sahiha hadisi na 1405 hadisi sahihi tabbatacce manzo Allah ya ce wata rana na shiga gidan aljanna sai naga wani tafkeken bene gida babba qasr dogon bene na zinari iya ganin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasa guyo ba sai tambaya ce wannan bene kuwa na waye liman hadha alqasr sai suka ce aina wani matashi ne a cikin Qurayshawa li shabbin min Quraysh matashi daga cikin Qurayshawa sai ce fa zanantu anni ana huwa annabi ya ce sai na zaci ko ni ne wannan matashi na cikin Qurayshawa sai ya sake tambaya sai ce wa man huwa wane ne wannan matashi qalu Umar ibn al-Khattab sai suka ce ai wannan na Umar dan Khattab ne Allahu akbar Allahu akbar jama'a idan muka tike muka duba waɗannan nusus hadisai da suka zo duk daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa kawai mu ya tabbata cewa lallai wannan bawan Allah sayyidina Umar mutum ne da Allah ya girmama shi Allah ya daukaka shi wajibin musulmi shine wanda duk Allah ya bashi girma mu bashi girman sa wanda duk manzon Allah ya faɗa da bakin sa mai tsarki mai albarka cewa wannan din mutum ne babba mutum ne mai matsayi mutum ne mai daraja to ya kamata mu bashi girman sa mu bashi matsayin sa mu bashi darajar sa bai kamata a ce mu yi jayayya da maganar da manzo Allah ya faɗa akan daya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku duba irin maganganun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa gaskiya Allah Ubangiji ya dora ta akan harshen sayyidina Umar da zuciyarsa ashe Umar mutum ne mai gaskiya kuma zuciyar Umar tsarkakakkiya ce ku duba wannan magana da Annabi ke cewa da za a samu Annabi a bayan shi da akwai wani Annabi ka duba anan ai da sai a ce Abubakar ma mutane duk tunanin su za su iya cewa da Abubakar aka ci amma ka duba anan din ba an bace Abu Bakar din ba sai aka ambace Umar. Ka duba maganar da ake cewa mala'iku kansu suna magana da harshen Umar saboda tsabar dacewa, shi sai aka samu muwafaqatu Umar. Abubuwa da yawa da Sayyidina Umar yake yin su idan yayi insha Allah ta'ala sai kaga ya dace, wanda zamu zo kansu insha Allah zamu lissafo su nan gaba. Dukkan su muwafaqatu Umar majority waɗanda malamai suka faɗa abubuwan da sai Umar ya ce ai kaza sai Allah ya kawo aya a tabbatar, sai Umar ya ce ai kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ce ai kaza a goyi bayan shi. Ku duba maganar Aisha da take cewa Annabi ya faɗa cewa akwai mutanen da a cikin al'ummomi Allah yana musu ilhama, yana kimtsa musu su rinka yin abu na daidai. Annabi ya ce in har an za a zabi mutum daya a cikin waɗannan al'ummomi, a cikin wannan al'umma ta wato Umar ne, duk wannan Annabi ya faɗa. Ga ma karewa ma da manzo Allah ya shiga gidan aljanna yana zuwa yaga tafkekin benin nan, aka ce mai na Umar ne. To jama'a me ake sau me ya saura kuma me zamu jira dangane da falalar wannan bawa Allah? Illa iyaka mu karanta tarihin Umar, mu dirasa tarihin Sayyidina Umar, mu kuma yi koyi da abin da Sayyidina Umar yazo da shi, kuma mu masa addu'a Allah Ubangiji ya ƙara masa daraja da daukaka a gidan aljanna. Wannan kadan kenan daga cikin maganganun Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akan shi Umar. To idan ka koma cikin sahabbai ƴan uwansa, abokanansa, sa'anninsa wanda suka rayu da shi, su ma sun yi maganganu masu ban kai, masu ban sha'awa akan shi Sayyidina Umar. Bari mu buga misali ga Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib khalifa Annabi sallallahu alaihi wasallam kasa yake da Sayyidina Umar, tunda tsarin abun ga Abubakar, sannan Umar, sannan Uthman, sai Ali. Ali ibn Abi Talib bari mu fara kawo maganarsa. Shine Allah ya kara masa yadda yake cewa idza dhukira as-salihuna fa hayya halan bi Umar ma kunna na'budu ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi anna inna as-sakinata tantiqu ala lisan Umar. Ali ibn Abi Talib kama yadda Imam at-Tabarani ya ruwaito wannan maganar, Imam al-Haythami da yazo kan riwayar sai ce riwaya ce da isnadi hasan, kamar yadda yazo cikin al-Majma. Ali ibn Abi Talib yake cewa idan aka ambaci salihan bayi a duniya, to bismillah jama'a ga Umar. In dai har ana neman mutanen kwarai, Aliyu jama'a yake faɗin wannan, in har ana neman mutanen kwarai to ga Umar. Yace ba mu bauta wa sahabban Annabi, ba bauta musu muke yi ba, amma lalle ne tsuwa an sakinatu tantiqu ala lisani Umar, nutsuwa dai tana furtuwa a harshen Sayyidina Umar. Wannan Ali ibn Abi Talib yake faɗin wannan. Akwai buƙatar jama'a mu je makaranta, mu kulla alaka da malamai, mu yi karatu, mu yi bincike na ilimi, mu ƙara sanin darajar waɗannan bayin Allah sabon Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Ali bawan Allah adilin mutum, duk abin da ya faru tsakanin Sayyidina Ali ibn Abi Talib da shi Umar ibn Khattab, amma bai hana Ali yayi masa adalci, ya faɗi abu na alheri akan sa ba, ya sanya cikin salihan bayi na kwarai. Ga wata riwaya ma daga Abdullahi dan Mas'ud kamar da Imam al-Bukhari ya fada ita. Abdullahi dan Mas'ud yana cewa mazilna a'izzatan mundu aslama Umar, Musa bai ba mu gushe ba, muna cikin izza, muna cikin ɗaukaka da samun matsayi tun lokacin da Sayyidina Umar ya musulunta. Jama'a da kafin Umar ya musulunta, al'umma tana cikin ci baya, tana cikin kaskanci, tana cikin tsoro, tana cikin damuwa. Ai dan haka wannan hadisi da muka faɗa mai inganci da manzo Allah yana yin addu'a Allah ya azurta shi kuma ya ɗaukaka wannan addini da musuluntan Umar, ai yana nuna cewa Sayyidina Umar ƙarfi ne ga samun ga zuwan musulunci, wato ƙarfi ne ga musulunci. Da kafin Umar ya musulunta musulmi, a ɓoye suke sallah, a ɓoye suke zaune da su da mazansu da matansu, suna killace a Shi'ab Abi Talib, suna rufe shekara uku suka yi suna rufe a wuri guda, wasu isa su fita ba. basu isa su shiga kasuwa su siyo abu ba, basu isa su fita su shiga gari su je su yi noma ba, suna rufe. Amma tunda Allah ya azurta wannan addini na musulunci da musuluntar, sayyidina Umar ibn al-Khattab musulunci yazo ya samu daukaka. Shi yasa Abdullahi dan Mas'ud a wannan riwaya ta Bukhari yake cewa ai ba mu gushe ba, muna cikin daukaka tunda Umar ya musulunta. Ashe wannan yana nuna musuluntar Umar daukaka ce ga musulunci. Malamai mazuwa ilimi Allah ya kara musu yadda, sun ba a bar su a baya ba, sun yi ta fadin maganganu masu ban sha'awa akan wannan sahabi bawan Allah na kware sai na Umar ibn al-Khattab. Suka ce yayin da Umar ya musulunta azzal Islam, yayin da Umar ya musulunta musulunci sai ya daukaka, yayi hijira ya bayyana hijirarsa, ya halarci yakin Badar, ya halarci yakin Uhud, ya halarci yaƙuƙuka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji. Sayyidina Umar dinnan malamai suka ce shine halifa na farko da aka fara kiransa da Amirul Mu'minin. Ko Sayyidina Abubakar ba a ce dashi Amirul Mu'minin, Sayyidina Umar aka fara ce dashi Amirul Mu'minin. Duk wani Amirul Mu'minin na duniya ya jama'a ya bi bayan Umar, shine awwal wahid du'iya bi hadha al-ism. Kuma wani abin ban sha'awa ga ɗaliban ilimi masu bincike tarihin musulunci gaba daya, wanda ya fara rubuta tarihi ga musulunci shine Sayyidina Umar. Suna ce awwalu man kataba at-tarikha lil muslimin, shi ya fara rubuta musulmi tarihi kwanan wata, kuma ya hada alqur'ani a cikin mushafi cikin takardu, ya hada kuma mutane suka yi ta sallar tarawihi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba duniya. Umar dan Khattab kenan ya yada alkhairi a bayan duniya. Kuma sayyidina Umar shine mutumin da yake bibiyar al'ummarsa da yake mulka cikin dare a cikin halifofin nan, shine baya bacci, al'ummarsa yake bi dare dare gida gida ya duba ya ga suwaye masu matsala ya taimaka musu. Wannan ya tabbata wata rana a riwaya sahihiya, wata ran sayyidina Umar ya tashi yana kewayawa a garin Madina, yana kewaya yana kewayawa, kawai sai ya ji kukan yara a wani gida, yara suna ta kuka suna ta kuka, ya kwankwasa ya shiga wannan gida sai ya ga wata mata da yara marayu, yunwa ta kama waɗannan yara, kukan yunwa suke. Ya tambaye ta ya ce kukan me suke, na wimihim kisa su su yi bacci mana dare ya yi. Ta ce yunwa suke ji, bata san waye ba. Ya ce yunwa ba ku da abinci? Ta ce ba mu da abinci. A lokacin ya tashi ya tafi baitul mali a matsayinsa na Amirul Mu'minin, ya jama'a shugaban duniya gaba daya, ya je baitul mal ya je nemo abinci ya ɗauko a gadon bayansa ya kawo gidan wannan mata, ya ɗora mata tukunya ya hura mata wuta. Abincin nan ya dahu, ya ce idan abincin ya dahu ki ba su, su ce in ya ƙare ki je ki ce wa Amirul Mu'minin abincinki ya ƙare ya baki abinci. Amma wallahi dottijan nan bai gaya wa matan nan cewa shi shi ne Amirul Mu'minin ba. Jama'a sayyidina Umar dan Khattab din nan fa ku duba matsayinsa da darajarsa. Lokacin da Allah ya masa rasuwa aka zo yi masa wanka irin wankan gawa, gadan bayansa kanta aka samu a gadan bayan shi kanta, aka tambaya aka ce wannan ko me alakar kanta ana samun ta a hannun mutum, amma yau ga Amirul Mu'minin a gadan bayansa aka samu kanta. Aka ce ai tsabar dakon abinci ne da yake yana bin gida gida na talakawan shi, yana kai musu abinci suna ci, kuma yana yin wannan abun a boye da daddare ba a sani ba, da rana ai mulkin kuma da daddare ai hidima wa bayin Allah. To yanzu dan Allah ka hada wannan shugabanci da irin shugabancin yanzu da ake fama da shi, ha fi sabilillahi, shugabancin warwaso, shugabancin wawa, shugabancin handama, sai wanda Allah ya kubutar. Mutane buri suke yi kawai dukiyar al'umma ta fada hannunsu, su tsotse mutane su sha jinin al'umma mala. Mutane suna mutuwa da yunwa, suna mutuwa da jahilci, babu ilimi, babu karatu, sai kadan da ba a rasa ba. Ga talauci na a'udhu billahi kamar zai magana, ga cututtuka sun yi wa mutane yawa, ga ba magani, mutane suna wayo Allah an shiga uku. Kuma Allah ya bada arziki, dukiya dai a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, masha Allah, Allah ya bamu dukiya, arziki dai masha Allah, Allah ya bamu shi. In noma ne Allah ya bamu, in koguna ne Allah ya bamu, in ƙasa ce ta noma din Allah ya bayar, in dabbobi ne Allah ya bayar, idan tsirrai ne Allah ya bamu, idan man fetur ne Allah ya bamu, duk abin da ka sani na arziki ne a duniya. Alhamdulillah wannan ƙasa ta mu mai albarka Allah ya bamu, sai dai ba mu samu su waye za su tono mana arzikin ko su yi mana maintenance ba da Turawa suke fada. Ya jama'a, wannan in ya nuna wani abu, yana nuna mana cewa ashe wajibi ne mu koyi da wannan kyakkyawar ɗabi'a ta matsayin shugaba. To yanzu fa mai gida fa baya iya bibiyan ƴaƴansa fa ya tabbatar ma tukunna sun dawo gida ko ba su dawo gida ba. To mutumin da bai iya bibiyan ƴaƴansa ya taimaka musu da matansa, yana da mata biyu uku, wallahi tallahi baya iya bibiyan su ya tabbatar da lafiyan su idan garin Allah ya wayi. Akwai matar da in ma ya tafiya sai wata da wata nima bai hadu da ita ba. Kaga mutum yana da yaya 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya dawo gida, ba zai iya kafin ya haura tirakarsa, kafin ya shiga ɗakin sa, ba zai iya zuwa ije ibibice su ya tabbatar da lafiyar su, ya tabbatar da kowa ya dawo gida ba. Zuwa zai je shiga, je ya shirge kunin ya kwanciyar sa, ba abin da ya dame shi. Yana da mata biyu uku, in garin Allah ya waye ba zai iya zuwa kamar yadda Annabi yake bi daki daki na mata, yana bin su daki daki, yana bincikan halin su da yanayin su, ya gaishe su, ya zauna su hira da su, ba baya yi. Mazajen mu na yanzu ba su fiye yi ba, sai wanda Allah iza ba, kadan ne daga cikin su suke yi. To ku bani labari ya ƴan uwana, wan saurare na, mutumin da a gidansa bai yi wannan ba, yaya idan ka bashi kansila, ko ka bashi ciyaman, ko ka bashi gwamna, ko ka bashi shugaban kasa, ko ka bashi wani commissioner, ko ka bashi wani matsayi, me zai iya wa al'umma? Ba zai iya komai ba. Shugabanni na kwarai su ne wanda suke yankan dare, su hana kansu bacci, su bibici garin su, su je su duba inda garin su yake da matsala, su taimaka, su duba inda ake da bukata su taimaka, su shiga asibitoci cikin dare a duba a ga yaya bayin Allah suke kwanciya a asibiti, yaya suke mutuwa a asibiti. Shugabanni na kwarai su ne wanda suke badda kama su shiga cikin talakawa, su ji ra'ayyukan talakawa a kansu, su ga yaya gari yake. Amma mutum kullun yana cikin jiniya, kullun in zai wuce sai an kori kowa, to ya za a yi ka gane matsalar mutane? In ka zo kowa ya san ka zo, in baka nan kowa ya san baka nan, kuma kai ba yanda za a yi ka wuce wuri, dole sai an dakatar da kowa. Baddasau ka shiga cikin su, baddasau ka je makaranta, baddasau ka je ma'aikata, baddasau ka je asibiti, baddasau ka je ma'aikatar gona, baddasau ka shiga jami'a, baddasau ka shiga kwaleji, baddasau ka shiga kasuwa, baddasau ka je kwata. Kaga yanda mutane suke mu'amala a ƙasar ka, to wannan zai ba wa mutum wato kyakkyawan tunani da taswirar yanda zai zartar da shugabancin sa, ya gudanar da shugabancin sa a cikin al'umma. Kuma wallahi ƴan uwana, muna fada ana maimaita, ana cewa yanzu babu security, babu tsaro, babu ai. Idan mutum yana so ya samu security, al'ummar tasa da yake shugabanta, wallahi da taimakon Ubangiji su za su bashi security. Yayi musu adalci ya gani. Idan ka yi wa mutane adalci, ka ba su haƙƙin su, baka cinye musu ba, dan me za su kashe ka? Dan me za su dake ka? Dan me za su yi maka ihu? Dan me za su jefe ka? Idan mutane ka ba su ilimi a makaranta, dan me za su zage ka? Idan ka ba mutane ruwan sha, idan ka yi wa mutane hanya, idan ka ba su wutar lantarki, idan ka zuba musu magani a asibiti, idan ka taimake su, ka agaza musu, ka yalwata musu, ka faranta musu, wallahi kana tafiya a ƙasa. Wallahi sai dai abika ana gaishe ka, ba wanda zai taba ka. wallahi sai dai su baka kariya, kuma ba za su bari wani ya taba ka ba, za su iya bada rayuwarsu dan ka rayu, saboda sun san kana da tsada kuma babban mutum ne a cikin su, kuma ka taimaka musu ka agaza musu. Amma matsalar shine the reverse is the case. Ba yi abinda ake so a yi din ba, ba a yi abinda shugabancin ya tanadar ba, to kuma kaga ai dole a rinka tafiya a boye a mammakale. Allah ubangiji ya tsare mu. So al'ummata, ya ku jama'a, mu duba wannan tarihi na sayyidina Umar dan Khattab. Allah kara masa yadda. Dare yake yanka karfe 2 dare, karfe 3 na dare yaje yana zagayawa gidan talakawa yana ba su abinci, yana taimaka musu, yana agaza musu. To yana daga cikin halifofi da aka ruwaito cewa suna wannan aiki, Umar dan Khattab kenan, wanda insha Allah ta'ala a cikin maganganu akan sa zamu zo mu tarar da wannan babi da yaddar Ubangiji tabaraka ta'ala. Ana faɗa cewa sayyidina Umar shine mutumin da yake daukan ad-durra. Me ad-durra? Yana rike sanda, sanda yake dauka yana rikewa saboda masu taurin kai. Shi fa ko sahabi ne babba fa, ko babban mutum ne, in yayi mai ba daidai ba, sanda fa yake buga masa, ba abin da ya shalle Umar. Ga hadisi sahihi ingantacce tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wata ran din annabi yake bada labari cewa ai wata rana aka ruwaito asar, wasu mutane baki sun zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai suka kama jayayya a tsakanin su, suna ta jayayya a tsakanin su, suna daga sauti a masallacin annabi. Sayyidina Umar ya jiyo su yace kai ko kuma suwaye, daga ina kuke? Ce a kawo su. Aka debo su aka kawo su gaban Sayyidina Umar. Tarta'idu fara'isuhuma, kafadin suna tarawaya, suna rawa, kafadin suna rawa, sun zo rita saboda Sayyidina Umar yana da kwarjini, ga sandansa a gefe ajiye. Yace min aina antuma, ku kuma daga ina kuke? Daga ina kuke? Suka ce ai daga gari kaza, daga gari kaza. Yace wallahi da ku yan garin nan ne, da sai na muku duka yau din nan da wannan sanda ta, sai na bubbuga muku ita. La auja'atukuma darban, ba ku san cewa nan kabarin annabi ne Allah ya hana a daga sauti ga annabi ba? Ya allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, ba ku san cewa Allah ya hana wannan ba? Ba a daga sauti a kabarin annabi, suna rawar jiki, suna bada hakuri, suka tafi. To haka yake yawo a gari da sandarsa a hannu, duk wanda yayi ba daidai bai rankwatsa masa. To anan ba muna nufin mutum ya je dauki sanda ya ta dukan mutane ba. Gaskiya yanzu in ka dauki sanda ka je ka buga wani, to ka je ka tarar da kanka a kurkuku, ko in ka buga wani kuma ya kwace ya buga maka kai ma, a bi a hankali a lallaba. Sannan Sayyidina Umar Allah ya masa rahama, an ruwaito cewa wato yayi al-futuhatul islamiyya da yawa, yaje yayi yaki na musulunci, ya bubbude garuruka da dama, sannan kuma ya sanya haraji, ya bude birane, ya giggina birane, Masar al-Amsara. Allah ya masa rahama. Dan daman haraji kaman taxation da ake fada, sayyidina a tarihi sayyidina Umar ne ya fara yin shi. Shi ya fara karban kudin haraji ya gina daula ta musulunci da gwamnatin musulunci. Shi ne ya fara bibiyar alkalai, ya irga yawan alkalan da ake da su gwamnatin musulunci, alkalan da ta mallaka, da irin abin da ya kamata a musu na hisani. Kuma shi ne ya farlanta irin al'atiyya, kyaututtuka da ake ba wasu manyan mutane, ko dangin annabi sallallahu alaihi wasallam, ko iyalan gidan shi da sauransu. Kuma wani abu da cikin ban sha'awa cikin abubuwan da sayyidina Umar yake yi, Allah masa rahama, yakan dauki matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da su aikin hajji. Matan annabi din nan ummahatul mu'minin, sai dauke su ya tafi da su ina? Ya tafi da su a aikin hajji, kamar yadda ya zo a hajjatul hajjin da ya yi ta ƙarshe da matan annabi ya yi. Allah ya ƙara wa sayyidina Umar wato ɗaukaka da daraja da matsayi, mutum ne mai tsoron Allah, kuma yana da yawan ibada, kamar yadda malamai suka rawaito cewa an ga zane a fuskar Sayyidina Umar kamar irin zane da ake yi yanzu a fuskokinmu, zane guda biyu bakake a fuskar Umar. Aka tambaya wannan zanen na menene, kamar na hawaye. Sai aka ce ai tsabar yawan kuka ne da yake yana zubar da hawaye don jin tsoron Allah, shi yasa har yawan zuban hawayen nan yayi masa tasiri, yasa fuskar sa tayi alamar hawayen nan guda biyu a gargashin idansa. Allahu akbar. Mutum ne wanda yake kasirul buka, yana da yawan kuka don tuna lahira, don tuna Ubangiji. Wata rana an zo a lokacin yana dab da zai rasu, ana yabansa, ai Umar kai kaza, kai ka aikata kaza, kai kaza, ya ce ayya, ya ce ayya, yana zubar da hawa, ya ce ayya, ya ce ni dai fata na in gamu da Ubangiji baya bi na bana bin sa bashi, ya ce ina ni ina samun wannan matsayi da kuke ga mu ga tawadu'u a wurinsa. In banda mutum ne mai tawadu'u mai kankan da kai ba, ai kaga ba zai wannan ba. Mutum ne mai tawadu'u kwarai da gaske, sai na Umar ibn Khattab. To fuskar sa akwai wannan alama ta zubar hawaye saboda tsabar kuka. Kuma kamar yadda aka bibici tarihin sai na Umar, an ce mutum ne mai sha'awar yin sallah da daddare, yana yawan son yin sallah da daddare, kuma an ruwaito din yana yawan yin ta, kuma yana tsawaita sallah din. Allahu akbar. To kenan, wannan me yake nuna mana mu masu saurare, me ya kamata mu koyi? Mu koyi da tsoron Allah sai na Umar, mu koyi da zubar da kukan sai na Umar. Jama'a, kuka a musulunci don Allah yana da matsayi, yana da tasiri, yana da amfani, tasiri yana da amfani kwarai da gaske. Kamar yadda manzo Allah sansam yace ku yi kuka, idan ma kukan bai zo ba ku kirkiri kukan ku yi don shi tabaraka wa ta'ala. Manzo Allah ya faɗa hadisi yace duk idanun da ta zubar da hawaye don Allah, to insha Allah wa tabaraka wa ta'ala Allah ba zai azabtar da wannan idanu ba, kuma Allah ba zai wulakantar da wannan idanu ba, kuma Allah ba zai tozartar da wannan idanu ba, Allah ba zai kaskantar da wannan idanu ba. Umar mutum ne mai yawan yin azumi, idan ka zo babin azumi kuma na nafila shi ma a gaba yake, dan sun ce kana yasrudu siyama sardan. A ƙarshen rayuwar Sayyidina Umar an ce ya yawaita yin azumi na nafila, jerawa ma yake kawai. Allahu akbar. An ga duniyar ta kusa tafiya kenan, ta kusa garewa, to jera azumi yake, jerawa yake. Sayyidina Umar ibn Khattab yasrudu siyam qabla an yamuta bi amain, ma shekara biyu. Sallar idi ne babbar sallah da karamar sallah baya yi, ko kuma in zai tafiya. Kuma yana tada iyalinsa wajen yin ibada, wajen sallah din sai tashi iyalansa su yi sallah. An ji shi wata ran yana faɗa, yana karantawa faɗin Allah, wa amur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, cikin suratu Taha. So yin wannan yana nuna mana annabawa yana da kyau ashe mu ma mu mai da hankali mu kula da harkar iyalanmu, mu rinka tashin iyalanmu ibada, mu rinka tashin su sallah, mu nuna musu Allah. Ina mu nuna musu Allah, mu hada iyalanmu da Allah, kada mu raba su da Allah, kada mu hada su da duniya. Ya zama babban burin mu wai kawai duniya muke tara wa iyalanmu, ba wai muna hada su da Allah ba. Kaga mutum musulmi matarsa ba ta sallah da asubahi, ba wai magana fa sallar da raba, sallah da asubahi ba ta yi, sallar fajr lamma da yawa yanzu akwai matan da wallahi ba sa yi, kuma mazajen suna kallon su sun hakura ba sa yi. To kun ga wannan ai ba karamar tabiwa bane, ba kuma karamar hasara bane wallahi. So in dai zamu yi koyi, damu wannan shiri namu sunan sa rayuwa a bar koyi, ashe yana da kyau mu haskaka hanyoyi na bayin Allah na kwarai irin su wannan bawan Allah sai na Umar ibn Khattab, sai mu yi koyi da abin da suke yi. Ka umarci iyalinka da sallah kamar yadda annabi ya umarci iyalinsa da sallah, umarci su da azumi na nafila da na farilla, dan ku mutu tare ku shiga aljanna tare. Amma in ka zama kana ibada iyalinka ba sa yi, in ka mutu ka shiga aljanna su kuma su shiga wuta, kaga ai asara da tabewa ai tayi yawa kuma. So muna fatan Allah Ubangiji ya takaita mana danga dan uwa Malam Adam yana ta nuna mun lokaci yayi. Za mu saurari tambayoyin ku insha Allah ta'ala, sai kuma mu ji me za a faɗa sannan zuwa wani sati sai mu dora akan dishi Sayyidina Umar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan uwa Malam Adam, bismillah gareka.